الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها من يمتن رانا الجمعة shashida ga watan Shawwal Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya dace da 28 ga watan 5 miladi ya haihuwar Annabi Isa da Maryam alaihi salam shekara ta 2021. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Takhmisul Wasailil Mutaqabbala, wanda aka fi sani da Al-Ishriniyat, wato Ishriniya, wanda Abu Abdullah Al-Fazazi ya rubuta. Allah Ta'ala shi ya fi masa kurakuransa. Za mu tashi shafi na 22 a farkonsa, wanda wannan shi ne darasi na 11 a cikin jarangiyar karatutuka wannan littafi. Ya ci gaba da cewa ataha li idhhabil manakir urfahu wa awwadana an waqifil qatri kaffahu wa jaa bihi fil hashri yaqdumu ilfahu tarahu imaman wan nabiyuna khalfahu wa qad nushirat a'lamuhu wa azallati لقد أعجز الآباء إلى شبهه نفى داعي الدنيا بشدة نجهه وإذ رد منها الطوع صادق كرهه تقدم والبشرى تلوح بوجهه تقدم مخصوص بحب وخلة تقدم مخصوص بحب وخلة عكفنا على أمداحه نستطيبها فنهتز كالعغصان ما سرطيبها نقول وقد طالت وقام خطيبها تطاولت الأمداح وازداد طيبها ولو أنها لا تنقضي لاستقلت. يجيك بدأ بياني أكن المعجزات ده العجائب نا النبي صلى الله عليه وسلم ده الله تعالى يبايش ده كما مرتبة ببا ود الله مدوك كن سركي يدقى النبي صلى الله عليه وسلم ديتا تدقى چكنسو چكن أبن ده الله يمسا شيني تي أتاحا عرفهو gai can gaba ataha irfahu ataha Allah madaukakin sarki ya sawwake urfahu wato alkhairin Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa li idhhabil manakiri domin kusar da ababen kyama jam'u munkari to shi yasa Allah ta'ala ya sawwake duk wani abu alkhairi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda wannan ya bashi damar gusar da duk wani abu mai mara kyau, domin kyakkyawa ne zai iya kawar da mummuna, mai kyau shi ne zai iya gusar da abin da bai da kyau. To shi yasa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da almalakir ababen kyama ga shari'a, to sai Allah ya sauwake masa shi kuma ababe masu kyau alkhairai ta yadda komi nashi alkhairi ne. Misali, sai Allah ya sauwake masa sadaka da yawan kyauta domin ya gusar da rowa da kuma kyashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sauwake masa fasaha da kuma iya isar da sako zuwa ga al'umma domin kawar da shirka da kafirci su yi sauki. To shi yasa Allah ta'ala ya sauwake masa wannan, yayi masa fatahi, yayi masa wannan budin. Ko kuma kace a taha ay qaddara, qaddara Allah subhanahu wa ta'ala 'urfahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya qaddara alkhairin Annabi sallallahu alaihi wasallam li idhhabil manakiri, domin gusar da miyagun abubuwa. To wannan a takaice shi ne abin da yake nufi da wannan, domin hikimar yin haka saboda ayyuka su tafi yadda ya kamata, kuma su makiya kaga ba za su samu wata kofa ta suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. To shi yasa da aqidarsa da dabi'unsa da halayensa da sifofinsa komai sai ya zo a tsare ba tare da wata matsala ba. Wa awwadana kaffahu, kuma Allah ta'ala ya musanya mana tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama, an waqifil qatri, daga barin wato hadari mai yawan zubar da ruwan sama. Ta yadda in mun kula shi hadari ba koyaushe yake saukar da ruwa ba, so tari ma za a tanka hadari, kana ganin ka bar ruwa zai sauka, sai yake sauka. Amma tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya zo ya kwaranya ruwa, sai ya kwaranya ruwa, kamar yadda wannan ya shafa ruwa a wasu tafiye-tafiye da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, an ga ruwa na bubbugowa ga yatsun hannunsa, wanda sahabbai suka sha wannan ruwan, suka yi ibada da su, kuma ruwan bai kare ba. To te din Annabi na duniya, koda hadari bai saukar da ruwa ba, mu ba mu da matsala, saboda Allah ya musanya mana madadin hadari shine al-waqif, hadari mai ruwa sosai, al-qatar kuma shine al-matar, shine ruwan sama. To Allah ya musanya mana da tafin hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam daga barin wani hadari mai yawan zubar da ruwan sama. Waja'a bihi, Allah ya zo bihi da Annabi sallallahu alaihi wasallama fil hashri, a filin kiyama. Ya kadumu ilfahu, Annabi yana shiga gaba, jama'ar sana biyowa baya. Wannan gaga alama ce ta girma, hatta a kiyama to Annabi sallallahu alaihi wasallam shine limamin duniya gaba dai da lahira. Saboda haka kowa na baya, shi yana gaba, sai ya tafi sannan sauran halittu su biyo baya. A wata nuskan kuma ya kadumu abin nan sinwahu ko sinfahu, ya kadumu sinfahu, akwai nuskar da ake rubuta haka, ma'ana yana gabatan ko yana shiga gaban wato sa'anninsa su ne annabawa da manzanni. Hatta annabawa da manzanni to ranar tashin kiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga gaba suna baya. Asalin al-ilfu shine abin da aka saba da shi, duk abin da aka saba da shi ana kiransa da al-alif ko al-ilfu a larabci. To la'akari da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da mutanensa wanda suka yadda da sakonsa, suka yi imani da shi, to shi yasa madadin ya ce ya kadumu qaumahu, sai ya ce ya kadumu ilfahu. To kodai yanzan annabawan ake nufi la'akari da waccan nuskha din ya kadumu sinfahu, ko kuma yanzan ana nufin jama'arsa, to duk dai ma'ana ɗaya ce. Saboda haka ilfahu a nan manufa al-muradu bihi al-jama'a, annabi sallallahu alaihi sallama yakan gabatuwa ga ainihin jama'arsa ranar tashin kiyama. Tarahu imaman, wannan jumla ce haliya, halin kai mai kallo zaka ga annabi sallallahu alaihi sallam imaman yana jagora. Wan nabiuna khalfahu, su kuma annabawa suna baya gare shi, shi yana gaba. Daga nan wannan to kasancewa wannan ba karami bane. Wa qad haqiqa alhali, wannan lokaci nushrat a'lamuhu, an buda tutocin annabi sallallahu alaihi wasallam jam'u alamin. A wannan lokaci, a wannan farfajiya ta kiyama, an bude tutoci na manzon Allah, wa azallati, kuma sun yi wahalittu inuwa su waɗannan tutoci. Saboda haka yana gaba, al'umma na bayansa, sannan yana ɗauke da tutocinsa. To duk wanda yake mabiyi annabi sallallahu alaihi wasallama a duniya zai shiga ƙarƙashin wannan inuwa ta ainihin wannan tuta ɗin. Wanda kuma ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa, to ba shi ba shiga ƙarƙashin wannan tuta. Saboda haka yadda za ka yi kamaru da wannan tuta ɗin ko inuwar wannan tuta ɗin tare da tsananin zafi da ake ci, shi ne ka zo ma Allah subhanahu wa ta'ala kana mai da'a ga annabin nasa. In ba haka ba, kana tunkarar wannan tuta, mala'iku za su kore ka. Ta yaya ka rayuwa a duniya baka bi shi ba, sai nan lahira, kaga ai ba da gaske kake yi ba. Laqad a'jaza al-aba'a ila du shibhihi, haihuwar irin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda za a ce yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihin duniya, to laqad tabbas wallahi, ine maka rantsuwa da Allah, haqiqa a'jaza al-aba'a, wannan ya gajiyar da wato iyaye gaba ɗaya, tun daga iyaye maza da iyaye mata, ba taɓa samun wani uba da ya haifi wani mutum wanda za a ce wai ya haifi wani irin annabi, ba taɓa samun mahaifiya ba wanda za a ce ta haifi wani ɗan adam wanda za a ce shi wannan ɗan adam irin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka lafazin al'abahu ya shafi uwaye maza, shi ne lafazinsa a nan. Domin al'aba'u jam'i ne na abin, jam'u abin, uba. To in za ka yi jam'i sai ka ce al'aba'u. To su ma mata sun shiga litta galibi, saboda rinjayar da janibin maza a kan na mata. Saboda haka da uwaye mata da uwaye maza, ila da shibhi, haihuwar wanda za a ce yayi kama da irin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan haihuwar laqad a'jaza al-aba, ya haqiqa wallahi ya gajiyar da iyayen duniya gaba ɗaya. Saboda haka duk yadda ka so ka haifi irin annabi ko wanda za a ce yayi kama da annabi, ba za ka iya ba. Kakanninka ba na farko sun gagara, to bale kai dan bana bakwai. Mun karanta a baya, a'id nazaran ta'alam ka ahmada lam yunsha wa la huwa yunsha. Saboda haka ka tsaya kai nazari sosai, kai tunani, tunanin tanas, zaka gano cewa fa irin annabi ba ta ba halittarsa ba, kuma nan gaba ma ba za a halitta ba. Ka ahmada mauludin wala huwa yulad, yadda ma ka garanta cikin wutariya, irin annabi ba ta ba haihuwarsa ba, a inda aka fito da kuma inda ake, sannan nan gaba ma ba za a haifi irinsa ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. So da haka kuskure ne a ce wai ga wani irin annabi, ko in ka gansa kamar ka ga annabi, wannan kuskure. duk duniya ba wani wanda za a kamanta da annabi sallallahu alaihi wasallama bal ma duk halittun duniya suwaye da na lahira ma gaba ne suwaye suka fi kowa daraja da falala su ne manzannin Allah da annabawan Allah to mun karanta a baya afir rusuli man bil hashimi yushabbahu cikin manzanni ma wani manzo ne za a dauko a ce wai wai za a kamanta shi da annabi wane ne shi babu shi saboda haka annabi gaba yake da kowa to wale wanda ba annabi ba kuma ba rasulun ba kaga min babu aula to wannan magana tashi tana da matukar muhimmanci nafada'iyyad dunya annabi ya kore mai kiran duniya mai da'awa zuwa ga duniya akwai mai da'awa zuwa ga lahira shine annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya bi ta farki tabbirin tafarkin sa akwai mai kira zuwa ga duniya da gelgelin duniya shine iblis da kuma waɗanda suka bi ta suka bi tafarki irin tafarkin sa to annabi ya kore mai da'iya mai da'awa zuwa ga duniya bi shiddati najhihi tare da tsawatar sa mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallama tun sadda aka aiko shi ko wani lokaci cikin tsawatarwa yake ai hattara da shaitan ai hattara da iblis kar a bi shi kar a yarda da shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore shi ko kuma annabi ya kore shi daga ainihin wato ba zai iya halartar ibadu na annabi sallallahu alaihi wasallama tun sadda wani sheidani da ake kira khinzabu da ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallama hari annabi na sallah sai annabi ya sa hannunsa ya shaki shi sai da miyansa suka dinga zuba annabi ya ce sai da dinga jin damshin yawunsa a hannuna ba dan da tuna addu'ar dan uwana annabi Sulaiman ba annabi ya ce to da na rike shi na daure shi har a waye gari kowa cikin garin Madina yana ganin shedani aljani da ake kira khinzab amma wannan addu'a da annabi Sulaiman yayi ya roki Allah ya bashi mulki mulkin da ba zai bayewa wani irin sa ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wannan to tun sannan ba a taba samun wani shedani ya halarci ibada ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba to yana yiwa alfazazi wannan yake nufi kaga daga nan sai annabi ya kore shi an ka huta da shi annajhu fil lugha shine azjru duk sanda kai tsawa to ana kiran wannan tsawar annahaju da nunun da jimun da haul kabir ha babba وَإِذْ رَدَّ مِنْهَا الطَّوْعَ صَادِقُ كُرْهِهِ وَإِذْ كَأَنْبَتَ لَوْكَ تِنْدَ صَادِقُ كُرْهِهِ جِلَ السَّوَرَ النَّبِي تَغَسْكِيَا وَنَّ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ أَسَلِي الْكُرْهُ الصَّادِقُ شِرِ تَقَدِيرُ الْكَلَامِ الْكُرْهُ الصَّادِقُ الصَّادِقُ شِرِ الصِّفَةِ كُرْهِهِ دَيَا أَنْبَتَ شِرِ الْمَوْصُوفِ دُمَا دَامَا قَائِدَرْ بَلَاغَا akan yi idafar ainihin idafatu sifa ila al-mawsuf sanna ana idafatu al-mawsuf ila sifa kowanne ana yi wanda ababin al-qasr ake samu wannan al-littafin balaga wa idh a lokacin da sadiqu kurhi jilasawar annabi ta gaskiya radda minha yammayar minha daga duniya at-taw'a jayuwa da da'a da kuma biyayya zuwa gare ta wato tilasawar annabi sallallahu alaihi wasallama ta mayar da yin biyayya ga duniya ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama da shira mu'mine na gaskiya sun waye gari ba gansu suna jayuwa ga abinda duniya ke kiran mutane zuwa gare shi ba ba gan suna da'a suna biyayya sau da kafa zuwa ga ita karankanta duniya da kelkelinta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci lissawa kansa gudun duniya sannan kuma ya ci lissawa al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To shi yasa ba a samu yayi wa duniya biyayya ba sabanin wasu, wasu ma sun zama bayan duniya, eh duniya suke bauta. To amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan tilastawar da aka samu da ya tilasta rayuwarsa da kansa kuma ta gaskiya ba ta wasa ba, to sai ta yi raddin duk wata biyayya ko wata jayuwa daga ainihin duniya. Saboda haka sai ya zo duniya ya rayu lami lafiya, duniya bata lalata masa ibada ba. Idan kai ma kana son ka kubuta daga wannan biyayya, to shine sai ka karhanta zuciyarka akan gudun duniya da kuma kyamatar duk wani kyalkyali nata. Amma indai duniya na dan wulgawa, kana dan ta da wuya, ka hango can ka hango can, to yau da gobe sai kai mata biyayya ba, sai an zo da wani abu wanda ba za ka kasa hakuri ba, domin duniya kowa na son ta. Abubuwa ne na ash-shahawat, Allah ta'ala ya kawata su a cikin zukatan mutane. Taqaddama biwajhihi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba, wal bushra haske taluhu tana bayyana biwajhihi ga fuskarsa, wanda wannan hasken shi yake haskakawa a wannan barfajiya ta filin kiyama, kowa na ganin wannan hasken. Taqadduma makhsusin, kuma gabaci ne irin gabacin wanda aka kebance shi bi hubbin, da wani irin so, wa khullati, da kuma wata irin kauna mawadda. Kai da ganin wannan, to ka san cewa wato an zabe shi da soyayya, an kebance shi da soyayya da kuma mawadda. In ba haka ba, ta ya za a yi a ce an tara halittun duniya gaba ɗaya, amma wani na gabansu, su kuma suna baya gare shi suna biya. Akafna mun dawwama ko mun lizimta ala amdahihi, akan yabe-yaben annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan yabo. Nastatibuha, kuma mu muna jin daɗin wannan yabon, yasa muka yawaita ko muka dawwama muna yi. Saboda haka yabon annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne al-matlub ne, domin Allah ya fara yabonsa, sahabbai ma an samu sun yabe sa da waƙoƙi irin su Hassan bin Sabit, Abdullah ibn Rawaha da sauransu sun yabe annabi sallallahu alaihi wasallama da baitoci daban-daban. Banda haka malamai su ma da suka zo daga baya an samu da dama har zuwa kansu su alfazazi. So da haka sunna ce mai ƙarfi ka zauna ka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yabe shi yabo wanda bai keta haddin shari'a ba. Fanatas, sai muka dinga motsawa lokacin da muke rera wannan yabon, kal aghsan, ila kasarar san itaciya suna dan jujjuyawa, iska na dan kada su, ko masaratibuha, wanda ƴaƴan nasu zaka gansu suna takama suna dan alfahari, iska na dan jujjuya waɗannan rassan, su kuma ƴaƴan suna wani dan takama haka na nuna jin daɗi, ana cikin jin daɗi. To irin wannan jujjuyawar muka yi lokacin da muke bitan ainihin baitoci ko muke karanta wato yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama, ya an ce masafin luga ana nufin tabakhtara, masar rajulu ay tabakhtara fi mishyati, yayi taqama, yayi alfahari, ya nuna kasaita a cikin tafiyarsa. To lokacin da itaciya take da rassa kuma rassan suna dauke da ƴaƴan itace, to lokacin da iska ke jujjuyawa da wannan rassan, to za ka ga su kuma wannan lokaci ƴaƴan su kuma suna jin daɗi, za ka ga sun ma fi ƙara samun lafiya. idan ita ciyar ta dabino ce ko mangoro ko apple ko gawasa ko wani irin ice to irin wannan jujjuyawa shine ya shabbaha shi da irin jujjuyawar da suke yi to ba laifi lokacin da kake rera yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ka dan dinga jujjuyawa muddin dai babu a rawa a ciki a rawa ita an ka hana ar-raqsu wat-tasfiqu bi dhikrillahi amrun la yaliqu kadira aina firqatan in zakaru tabaddu wa rubbama qad kafar Abdurrahman al-Akhdari yake cewa ana ambaton Allah kuma ana rawa ana tabi to wannan ba daidai bane ya saba ba addini amrun la yaliqu abu ne wanda bai halatta ga shari'a ba yace kadira aina firqatan mun ga wata firqa wata dariqa ma'ana wani yanki na jama'a in zakaru tabaddu duk sanda za su yi zikiri to suka kirkiro abubuwa na bid'o'i daban-daban tun daga rawar karan kanta da wani bugi-buge da ambatar wasu kalmomi wadanda shari'a ba ta yarda da su ba yace kai wa rubbama qad kafar wani lokaci ma za su zo da wani abu na kafirci za su zo da wani abu na kafirci su jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to haka ya rubuta kasida mai suna al-qudusiyya a ciki yayi bayani sosai akan at-tasawuf sufanci ya bada abin da ya halatta a yayin abubuwan da ba su halatta ba risala ce mai kyau malam mai ahlar ya rubuta ta Allah ya gafarta masa ba ta kai ci dai yin rawa ba daidai bane amma ka dan dinga gangadawa to wannan ba komai shi yasa yace fa na hatasu bai ce muna rawa ba muna dan motsawa muna dan girgizawa ko kada kai ko a dinga kada hannu to wannan ba komai kamar yadda dai rassan itaciya iska ke dan jujjuya su wannan alama ce na cewa zuciya tana karɓar sakon kuma ana jin dadin abu naqulu daidai wannan lokaci muna fada wa qad talat kuma yaban ya yawaita na annabi wa qama khatibuha kuma mai karanta wannan yaban ya tashi tsaye shine khatibuha wanda yake bitan waɗannan yabe-yaben na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu a cikin jama'a ko a cikin mu ga abin da muke cewa tatawalatil amdah yabon annabi baitoci na yabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun yawaita wazdada tibuha kuma kamshin su ya karu da yabon yayi yawa sai dadin nasu da kamshin nasu kuma sai ya dada karuwa kai walau annaha da a ce baitocin nan na yabon annabi sallallahu alaihi wasallama la tanqadi za a ce ba za su kare ba har abada tun sadda aka fara ana nan ana ta yi ba za su taba karewa ba to lasta qallat idan an kwatanta duk wannan yabon wanda ake tunanin ma ba zai kare ba aka danganta shi da matsayi da martaba irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama to da an gama baitocin ma sun zan yan kada abinda ya kamata a fada ba ba a fada ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama teku ne abubuwansa abubuwa ne masu kyau shi yasa jiya mai wuturiya ya fada cewa samawiyyu akhlaqin hafiyyun bijudi da aka tashi raba dabi'u da halaye sai aka dauko na halittun sama aka baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma ba shi dabi'u irin na mutanen duniya ba ko halittun duniya to irin wannan in kace za ka yabe shi yaushe za ka kai ganga yaushe za ka kai ƙarshe ba za ka kai ba to shine yace bisa kaddarawa ko da mun ci baitocin nan ba za su taba yankewa ba za su taba karewa ba to ka sani idan an kalli wanda an ka yaba din to za a ga cewa sun zamo yanka ma'ana ba a faɗi komai ba so da haka gargace yabon annabi an gama aisu alfazazi sun yi, Ibn Rushd mai wuturiya sun yi, al-Busiri sun yi, a'a ba gama ba. Kai ma za ka iya tashi ka rubuta naka diwani, ka samu baiti 1,000 ko 1,500 ko 2,000 ko 3,000. Kai ma ka bada taka gudunmawa, kai ma ka yabi annabi. Wannan sunna ce mai ƙarfin gaske, wanda za ka samu lada muddin ka bi ƙa'ida ta ilimi, kuma ka bi ƙa'ida ta shari'a wajen wannan yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam. Saɓanin yadda wasu suka ɗauka, da an ji kana yabo annabi sai a ga wai wani abu kake yi na bid'a, a'a addini ne yabon annabi sallallahu alaihi wa sallam. An fahimci wannan ko? Domin Allah ya fara yabonsa, wa innaka la'ala khuluqin azim, wannan yabo ne, yabo ne. To yaushe kuma wani zai zo ya ce ai yabon annabi laifi ne? A'a ba laifi ba ne. To da haka masu karanta ishiriniya suna yaba annabi sun yi daidai, sun yi abu mai kyau, kuma sun zo da wata ibada wadda take mai ƙarfi ƙwarai da gaske. Illa shara'i shi ne a yi amfani da ilimi a cikin wannan yabon, sannan kuma a kiyaye shara'a. To sai ya ci gaba da bayani, ya ce a ruhu ala zikirin nabiyyi wa agtadi, a ruhu ina maraita ala zikirin nabiyyi, ala dinnan da ma'anar bi, ai bi zikirin nabiyyi, ina tare da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa agtadi kuma ina yin samako bi zikirin nabiyyi, tare da ambaton manzon Allah. Ma'ana shi ko yaushe kaga alfazazi, ko da rana, ko da yamma, ko da daddare, ko da safe, kullun cikin yabon manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. To kai ma ka tsaya ka auna, yaushe ka taba zama ka ware ko da awa ɗaya ce kai yabi annabi? To kaga akwai matsala. To me amfanin rayuwarka? Ai sunna ka bata cika ba, sai ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa arju, kuma wannan yabon da ka ga nayi, ina kauna bihi da wannan yabon, fil hashri ranar tashin kiyama, takrima mauridi a girmama magangarata, mashigata shine aljanna. Shi yasa nayi wannan yabon, nayi shi ne saboda Allah, nayi shi ne saboda Allah ya saka min da aljanna. Ashe kaga abu addini, li anniya, saboda dalilin da yasa na zo da wannan, saboda ni sanaitu, ga haccan gaba, sanaitu na karkata, ina na lisani, ga haccan ƙasa, ina na lisani shine mafulun bihi na sanaitu, ina na ragaman lisanin wato halshina, na karkatar da ina na lisanin linzame na ainihin halshi, ila madahin nabiyyi, ka koma baya, ila madahin nabiyyi, zuwa ga yabon annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammadin, wanda yake abin yabo. Kuma wannan abin da na yi bil mahabbati, can ƙasa ka sake koma, yana ƙunshe da soyayya ko yanfus, wadda shi halshin yake furtawa, wal mahadiyu, ka sake koma a baya, wanda ashiryayye billahi ya hatadi, ai ya hatadi billahi shine wanda yake shari'a da Allah. To haka za a yi sai ma'anar baitocin sai su fito. Li anniya sanaitu, domin ni na karkatar da ina na lisanin linzame na halshe, ila madhin nabiyyi Muhammadin, ya zuwa ga yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda bil mahabbati yanfusu, wato yana kunshi da soyayya, yanfusu da yake furtawa, yake magana da ita, wal mahadiyu, wanda ashiryayye, to billahi ya hatadi, ya hatadi billahi, yana shari'a ne da Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ne lalurar waka ita ke sa a yi wannan, a ɗauko wannan kalma a jefa ta can, saboda mai waka da baibaye yake da ma'auni na waki,
to saboda haka sai inda ba auni yayi da shi ba zai ce duk inda ya ga dama ya je ranta magana ba to shi yasa ake samun irin wannan to in baka san wannan sirrin ba sai ka zo sai fassara baiti sai ya zama maka wahala sara annabi yayi tafiya ta isra'i haisu a inda la insi ya ba wani dan adam yasri bi zati da zai iya irin wannan tafiya da zatin jikinsa ba taba samun wani mutum da zai iya wannan ba ko da haka ko ka ce ka gwada aikin banza kai ba ka iya ba fa quddisa nan take sai aka tsalkake annabi sallallahu alaihi wasallama fi akhlaqihi dangane da sha'arin halayensa wa sifatihi da kuma sifofinsa alar ragani tare da kyama min adudadihi daga makiyansa abuka adawarsa su ba su haka ba ai shi yasa lokacin da ya dawo ya ba su labari sun ga ce wannan ƙarya ne yaushe mutum zai bar Ka'aba cikin dare yaje ya ce wai ya je Qudus daga Qudus din ma an dauke shi an je har saman bakwai tare da shi kuma wai gari bai waye ba sai suka karyata shi saboda kiyayya kawai to shine alar ragami bisa kyama ko kace alar ragami bisa kaskanci ma'ana an yi haka ne domin a turmuza hancin min adudadihi daga ainihin abuka adawarsa washunatihi da kuma masu kiyayya da shi jam'u shani'i ash-shani'u fil lugha shine mai adawa da kai mai kiyayya da kai mai fada da kai inna shani'aka huwa al-abtar ga yana a qur'ani to jam'in sa shine shunatu ash-shunatu abuka adawa da yawa kenan shi kuma adudad jam'u diddin ad-diddu shine kishiya sai ce sabattu na tabbata alal itinabi akan yawaitawa fi mu'jizatihi wajen bayanin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubahisu anha ina bibiyar malamai ina tambayar malamai ahlul ilmi anha akan su gaya mini wayannan mu'jizoji na annabi sallallahu alaihi wa sallam mastata'atu kuma wannan tambayar da ni dinga yi wannan bincike da ni dinga yi na malamai iya gurgurun iko na gayar iko na wa abhasu kuma ni karan kaina ina tsayawa in yi bincike ba tare da na tambayi kowa ba in kace ubahisu to daga abhasu ne abhasu ma'ana ana wahidi ina bincike ni karan kaina ubahisu to siga ce tufidul musharaka da kai da wani ka haɗu kai da abokin karatu ko kai da wani malami kuna yi tare to shine sai ka ce ubahisu in kai kadai ne sai ka ce abahisu saboda haka in an raba mas'ala an ka ce kowa ya je ya dibo to sai ka ce ubahisu ba za ka ce abahisu ba saboda ba kai kadai ke yi ba amma abinda kake kai kadai sai ka ce abahisu to wannan ka'ida ce ta sarfu walimla waqad habbahu bil hibz rabbu walimla mi yasa hakan ba zai faru ba mana mi yasa ba zan yi wannan ba waqad haqiqa habbahu ko habahu rabbuhu ubangijin sa habbahu ya bashi kyauta bil hibz da tsarewa yace wallahu ya'simuka minan nas falam tasgha aina idanu annabi sallallahu alaihi wasallama ba su taba karkace ma daidai ba annabi bai taba kallon abin da ba mai kyau ba idanu ne ba su taba ganin haram ba to muha to shi ne yana kaga wannan ayi tsaro ne to shi yasa mun karanta a baya malamai suka ce ko tarkul aula annabi baina a ce abu biyu ne ko ne ya halatta ko kuma abu ne wanda yake ya halatta a yi shi sannan kuma a barin shi shi ya fi to ko irin wannan annabi bai da hadda tarkul aula bai da ballantana a samu kabira waliyazu billah ballantana a samu sagira irin su allaman eh to annabi bai da wannan sallallahu alaihi wasallam idanunsa ba su taba karkace ma abin da ake ne ba saboda haka tun sadda ya taso daga duniya sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare masa wannan gani wala zaga qalbuhu kuma zuciya ta bata taba dosano abin da ba daidai ba eh a tsaya a yi tunanin wani abu mara kyau to zuciyar annabi ba ta taba yin wannan ba ta taba karkace ma daidai ba to shine ma zaga al-basru wa ma taga to shine iktibasi ne yake yi a wannan aya din sabati ya anhu tabbatuwa ta anhu daga rashin zuwa ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam kila kana iya tambaya ta kai ka yawaita yabin annabi da bayani da bayyana shauƙin ka na son saduwa da annabi da ziyartarsa amma kuma gashi baka tai ba me dalili to shine yace haisu lam yuqda qurbu abinda a dalili ba kaddara min in kusanci manzon Allah ba kaddara ce to na isa in kauce ba kaddara to shi yasa ban samu naji na kai ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba a hukunta min in kusance shi ba dan a hukunta min in kusance shi to dole sai na kusance shi sai ce sabatu ba'idid dari amma haka sani tabbatuwar ba'idid dari wanda an mani sanci ga gida amma yuhibbuhu daga barin wanda yake son shi to irin ta tanayi eh mutun ne yana son masoyinsa amma kuma yana nesa ga gidan masoyin nasa to da ba sun ce soyayya inda ta gaske ce duk lokacin da aka samu yankewa to tafi karfi tafi karuwa eh soyayya ta karaguwa wai da aram to ba ta kwarai bace eh bata gama mamaye jiki da tsoka da anta ba da zuciya amma soyayya ta gaskiya to duk sanda aka rabu to ko mutuwa mutun na iya yi saboda jin zahin wannan kaurecewa shi yasa duk abubuwan da muke karantawa a baya zamu ga yana ta bayani game da wannan eh jin zafi na kaurecewa masoyi saboda haka a soyayya ba bayyuwa ta rugu kawai wai dan ka rabu da masoyi to in kaga haka da ma son ba na kware bane na ciwa ciwa ne wai sai kana ganin masoyi sannan kake son shi in ba ku tare eh shikenan galibi irin soyayyan muke nan ko to kaga kana tare da mutun zaka nuna mai so da kauna da sauransu amma da kun rabu shikenan hadda addu'a ba kai mishi ba kai mai fatan alkhairi eh to yana da kyau a kiyaye wannan to shine irin wannan ne nayi tabbatuwa ce ta wanda ya nisanta daga gidan wanda yake so to shine yace ko yaushe shi wanga da ya zamo nesa ga gidan masoyinsa ya tibu zaka ga yana hira ishtiyaqan saboda tsananin shauki jin yake kamar ya hira wannan mubalaga ce eh ka annahu yutiru fi sama kamar ya zabura ya fira yaje ya fada gidan masoyinsa ishtiyaqan saboda tsananin shauki da bege amma wal qada'u hukuncin Allah da kaddara Allah yulabbis ko yaushe yana ƙara zamar da shi zaunar da shi na inda yake saboda lokaci bai yi ba sannan kuma ba kaddara mai ba da kaddara bai kaga eh da ya tafi to wannan kenan a saboda haka nan zamu kwana insha Allah ta'ala saboda a samu ayi bibiyar baitocin don a ƙara gane ma'anarsu sannan kuma a fa'idantu da lugogi da suke zuwa a ciki wanda muka faɗa ya zama daidai Allah ya saka masa Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah shi yafe subhanakallahumma wa bihamdika
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.